بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يوم بركم دا ساكي حلواء ترمي نبي ونعدوى نبي أولا لتتم لمك سنيام أسونا ka'ida akan ladabi a janibin ma'aiki tare da wajabcin bambance zagi kararra da zagi na saye, da ka'idar tantance wani ladabi gare shi izina daga dambarbar malar cayan. A yau 14 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1447, wanda ya da 5 ga watan Nuwamba 2025 miladiya, yan uwa idan za su tuna muna magana akan cewa mu'jiza, duk da mun yi amfani da lafazi na shari'a cewa dalailun nubuwa, abubuwa da suke nuna gaskiyan annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin abubuwan da Ubangiji ya yake banci ma'aiki da shi. Ana iya samun mu'jiza wanda suke masu faɗi, wanda wasu za su iya tarayya da manzo Allah a cikinsu, da kuma wanda suke mu'jizozi na dala'il ne al-khassa, ke banda tuni wanda manzo Allah khususiya ce tashi, babu wani wanda ya tarayya da shi a duniya. Al-dala'il al-amma shi duka su din ma suna nuni zuwa gaskiya annabtakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, muka ce kaman gaskiya, kamar amana, kamar kyakkyawan hali, kamar jarumtaka, kaman wato zurfin tunani da zurfin kwakwalwa da zarangwana, da kuma yanda Allah ta'ala zai kimsa masa kiyayya ga bautan gumaka, da kuma haihuwan shi da aka yi a shekara na giwaye, da kuma kasancewa manzo Allah ya yi kiwon dabbobi, wanda suna daga cikin ad-dala'il al-amma ad-dalatu ala sidqi nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. To amma kuma muka ce waɗannan abubuwan babu makawa cewa wasu sun yi tarayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗannan abubuwa, saboda haka idan aka ambaci wasu, ko musulmai ko wanda ba musulmai ba, aka ambaci cewa sun yi tarayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wucin waɗannan abubuwa, to wannan baya nuna wato suka a janibinsa, kamar yadda mutane suke son su mai da shi ya zama ma'rufi a wajensu, ko yaya wani abin da ke ba khususiya ce ta manzo Allah ba, aka ce ai ba khususiyarsa ba ce saboda wani ma wanda yake bai kai shi ba daga cikin musulmai, wanda yake da daraja ko wacce bai da wani daraja ke bantacciya, ko kuma ba wanda yake ba ma musulmi ba, aka ambaci cewa ya tarayya da matsala da wannan abin, to sai ai tsammanin cewa wannan kamar wato munin ladabi ne a jarabinsa, wanda kuma wannan ba abin ba aka yi ba, wacce ta dalailul amma ko al-mu'jiza wacce take gamammiya za ta koci mutane da dama, wannan tana nuni zuwa ga gaskiyar manzon Allah shi a fakaice, sannan kuma tana ba ta kore wani ya tarayya da manzon Allah a waɗannan abubuwa. Misali, idan muka ɗauki gaskiya, za mu ga gaskiya akwai wanda ya tarayya da annabawa ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, a cikin wannan su ba ta gaskiya, yanzu kamar Abubakar Siddiq. Abubakar Siddiq, lafazin as-siddiq, siddiqiyya nan tasa, wanda yake nufi shi ne al-kafiru siddiq, ad-da'imu tasdiqi al-haqqi wa ahlihi. As-siddiq yana nuna wato mutum mai yawan gaskata gaskiya da masu gaskiya yayin da ya gansu. To lallai shi shakka babu matsala, ya fi shi gaskiya, ya fi Abubakar Siddiq gaskiya, amma kuma mutum baya hana kuma asalin gaskiya din a kamala irin ta Abubakar Siddiq, shi ma yana da irin tashi kamala da Ubangiji ya ba shi, kuma idan da za a zo ana ambaton masu gaskiya, aka biyunta Abubakar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masu gaskiya, to wannan ba zai zama suka a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Haka zalika, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kasancewar shi siddiqi mai yawan gaskata ma masu gaskiya, da kuma gaskiya in ya gansu, wannan duk da kasancewar Abubakar Siddiq ya yi tarayya da shi a kasancewar shi shi ma mai gaskiya ne, da amma kuma sufan gaskiya ta shiga zama aya daga cikin ayoyi na manzon Allah da suke nuna gaskiyar annabtakansa. sannan kuma yayi tarayya da manzon Allah cikin sifata gaskiya wasu daga cikin sahabbai manya kamar Abu Bakr manzon Allah yayi bi shi yace ma afdalat al khabara wala aqalat al khabara min dilajatin asdaq wala awfa bin Abi Bakr namu Tirmidhi da Ibn Majah da Ahmad da Ibn Hibban da At-Tabari cikin tarihi da athar suka fitar da wannan hadisi yace manzon Allah yayi bi gaskiyar Abu Bakr yana cewa sama bata yi ma wani rufi ba kasa bata yi ma wani wato bata dauki wani bawan Allah wanda yake da gaskiya irin na Abu Dharr ba wannan baya nuna kuma ya kuma Allah sallallahu alaihi wasallam bal ba ma min Abu Bakr Siddiq yana dai nuna wato cewa daga cikin sufufi kyawawa na Abu Dharr da suka fi da sufan da tafi kaifi da tafi karfi a cikin sufufin sa masu kyawawa to shine sufan gaskiya to haka zalika kuma muka yi magana akan shaja'a tana nuna gaskiyar annabtaka annabtansa da mata da haka manzo Allah akwai da suke tarayya da shi a wani sifata wato jarumtaka kamar Hamza kamar Umar kamar Ali ibn Abi Talib kamar Khalid ibn Walid kamar Amr ibn al-As da sauransu daga cikin sahabbai kamar su al-Muqaddad kamar su sahabbai da dama da aka san su jarumai ne suna da wato kamar Salama ibn al-Akwa da sauransu wanda aka san su cewa wannan sahabbai su jarumai ne ko shakka babu manzara sallallahu ya fi kowa jarumtaka wajen isar da sakon Allah ta'ala kamar yadda wannan abu ne sananne za mutum zai iya fahimta wani bangare na wannan a yakin Hunay wanda ta bata cewa su yi haini cewa matsala ya hau albaqarat albayda ya hau bakar alfadara ana alfadar wanda ya hau alfadari ba yana nuni zuwa karshen tsoronsa sannan kuma ya rika yin wato zunguran alfadarin yana tunkarin kafirai yana cewa ana annabi la kadhib ana ibn abdul muttalib ana annabi la kadhib ana ibn abdul muttalib yana cewa ni annabi ne ba kare a ba yana shiga cikin kafirai to kaga wannan kasancewa su Umar da su Hamza da su Ali da su Khalid suna da jarumtaka wannan baya kore kasancewan jarumtaka a hakkin ma'aiki aya ce da cikin ayoyi da take nuna gaskiyar annabtakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma za Allah ya fi su jarumtaka a abin da ke sarwa gami da ubangiji babu wani wanda ya kama da jarumtaka a wannan fajar amma kuma wannan kuma ba ta kore kuma akwai wani wanda ya tarayya da shi a wannan sifada kamar misali inda manzo Allah bai taba bautan gumaka bai kawai shi ma gumaka ya kawai shi ma shirka ya lazimci addini na hanafiya addini na Nabi Ibrahim wata saukan addini wacce ta tsaya totar akan yiwa gumaka da shirka bore da kuma tsayawa wato ziriyan akan tauhidi wannan idan an shiga tarihi za a ga akwai wasu daga cikin jahiliya wanda suka tarayya da manzo Allah su ma a cikin wadannan abin saboda haka idan da wani zai zai kawo wani abin mujiyar manzo Allah sai wani aka samu ya ce baya cin khasais na manzo Allah baya cin abin da matsala yake banta da shi to wannan bayanin da kuma hawai an zayyana an raina manzo Allah abin da yake nufi kawai hadhihi nasr min dalailihi al-khassa min dalailihi nubuwwatihi al-khassa انما هي من دلائل نبوته العامه saboda haka in mutun ya bada labarin dalailul amma ba jin ne kuma ba za da bai kai wannan an zungul darajar sa alaba ta cewa wannan din ba ta da khususiyar ta manzo Allah baya nuna wato suka ne ga aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a janibin sa kamar yanda masu dudu wasu wanda suke san su tare bituna suke san su mai da shi babu makama cewa wasu daga cikin Qurayshawa ma da wanda ba Qurayshawa ba wanda suka ci gaba da wanzuwa akan addini na Nabi Ibrahim ba sa shirka sun yi tarayya da manzon Allah a wannan sifata shi babba ko da a cikin su akwai wanda daga baya al-qabri ya bayu ya mutu kafiri ma saboda daga baya ya hikido ya yi hasada da abin da aka ba manzon Allah sai bai ci gaba da zama akan tauhidi da aka san shi da shi ba sai Allah sai aka zo mishi shi dan ya zo mishi ta fuskan yayi tahaniya amma bai tahaniya ba bayan ya zo da tahaliya sai bai tahaliya ba ya tsarkake ubangiji daga shirka amma yayin da kuma zai gaba da manzala sai bai zo da tahaliya ba bai kawata wannan abin nashi ta hanyar imani da annabin a ƙarshen zamani ba daga cikin waɗanda ake ba da labari tarihi ya saddare cewa suna daga cikin al-hunafa wanda su da shi ma'anata ba sa shirka a jahiliya akwai Qus ibn Sa'ida wanda ya mutu kafin a yi kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Zaid ibn Amr ibn Nufayl al-Adawi dan amman Umar dan Khattab akwai Abu Sa'id afwan Zaid ibn Amr ibn Nufayl al-Adawi dan amman Abu Umar dan Khattab sannan kuma baban Sa'id ibn Zaid ɗaya daga cikin ashirin da shida na Janna yana daga cikin mafi girma mafiya wato falala daga cikin al-hunafa wanda al-ubangiji ya kaddare su ba sa shirka domin shi hatta ma ya ma kaurace ma dinan ahlul bayt baki ɗaya saboda kariya fada cikin wato murmure da kauce-kauce da batanci da suka yi a cikin addini yake cewa Allahumma inni ashhadu anni ala dini ibrahim ya ubangiji ni ina shaidan cewa ina kan addinin ali ibrahim bayan ya je ya ta yawo ya gani akwai masu addinin ali kitabi sun juya ko su juya ba sun lata ko su lata ba to sai daga baya aka ga ya mutu cewa ai su ma addinin nasu daga baya ya lalace akwai an yi mai murmuri sai aka sai ya ce to shi dai ne ci gaba zama akan addinin ali ibrahim ko da bai da cikakken ilimi da zai bauta wa Allah billahi billah amma da dan gurin da cikin zama akan addinin Annabi Ibrahim zai kawo cewa batun kuma kai na batun Allah shi daya wanda babu Bukhari ya fadi ya ambaci wannan riwayar mu'allaqa ta hanyar Musa ibn Uqba al-Madani daga Sani ibn Abdullah ibn Umar daga babansa Abdullah ibn Umar ibn al-Hafiz ibn Hajar yake cewa zai yi shi al-Bukhari ba ta'liqi ma da wannan riwayar ba ya zama ya ruwaice shi ne da isnadin da ya zo gabanin wannan hadisin wato yana da isnadin da yake ruwaitowa daga Al-Fadl ibn Sulaiman al-Numairi da isnadinsa wanda wannan kuma ya fi kama abin da Al-Hafiz ya faɗa wannan kusan shi ne ma daidai inda Al-Isma'ili yana cewa shi ma adri hadhihi al-qissah ath-thaniya min tariq al-Fadl ibn Musa amlah min tariq al-Fadl amlah ya ce shi bai sani ba ban sani ba wannan al-Bukhari wannan riwayar yana ruwaito shi daga Dani al-Fadl ibn Sulaiman daga Musa ibn Uqba ko kuwa a'a amma dai abin da ya fi kama shine magana al-Hafiz ibn Hajar saboda abin da ya faɗa cewa Zubair ibn Bakkar da al-Fakihi bi ritam akhbaru Makkah su ruwaito hadisin ta hanyar shi al-Fadl ibn Sulaiman sannan kuma sun sake fitar da hadisin ta hanyar Abdulaziz ibn al-Mukhtar al-Basri maula Hafsa bint Sirin sannan kuma shi al-Isma'ili shi ma ya fitar ta hanyar Abdulaziz ibn al-Mukhtar maula Hafsa bint Sirin daga Musa ibn Uqba daga Salim ibn Abdullah ibn Umar daga babansa Abdullah ibn Umar haka isnadin ya tabbata da Abdulaziz awthaq min al-Fudayl fi Fudayl din da'if ne amma dai Abdulaziz shi thiqa ne a takaice ne abin da nake son a je mu fahimta cewa shine Zaid ibn Amr ibn Nufayl baban Sa'id ibn Zaid ya kaurace ma dukkan addinai wanda ba ba hanafiyar addini ba addinin Ibrahim ba kuma ba ai ma haddace gami da shi wasu mubashirat wasu abubuwa da wato kamar busharuri ne da yake nuna cewa Ubangiji ya karbi wannan kaurcewa da yi kuma bai zo da wani abu daga baya da ya warware wannan tahaliyan da ya yi ba wannan tsanta ma Ubangiji din da ya yi ba za mu dhahabi a cikin asiyar bal gabaninsa akwai ibnu asakir ya fitar dhahabi shi ma ya kawo wannan riwayar a cikin sirr alamin nubala ta hanyar abu muawiya al-barir muhammad ibn khazin daga hisham ibn urwa daga babansa urwa ibn subayr daga aisha أي شرط مزالة ياتي دخلت الجنة فرأت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين ناشقا الجنة سينشق نقا زيد بن عمرو بن نفيل ينادى أتمن ينلم بكى بلابي ولو من جدي يباشي الجنة بلابي من يا ساكمكم أبن دي نتبيبي رجاله ثقات وأنا رجال ننسى ثقاتني abu mu'atin bari thiqa ne ya rawata daga Hisham ibn Urwa, Hisham ibn Urwa imam, daga baban sa Urwa ibn Zubair imam, daga sahabiya Aisha ibn Kathir a cikin al-Bidaya, wani haya za a samu ya sahha ta wannan riwaya. Sannan kuma banda wannan akwai Abu Ya'la ya fitar, shi wani mamba zafi ya kawo wannan riwayar ta hanyar Muhammad ibn Yuna Amr ibn Alqama al-Laythi al-Madani, ya rawatowa daga Abu Salama ta ibn Abdulrahman ibn Auf, daga Usama ibn Zaid, daga babansa Zaid, misalla ya ce ya'ti yawmul qiyamati ummatan wahdahu, cewa shi Zaid din zai zo ran tashar kiyama shi kansa al'umma ne shi kadai, wato wanda ya zama ya haƙƙi tauhidi ko da bai sami da wasu wanda suka taimake shi akan tauhidin ba. To kaga duka wannan mubashir ne, wannan isnadin sai Sari ne Hassan sai da Muhammad ibn Amr ibn Alqama al-Madani Hassan al-Hadith ne, Imam Dhahabi ya hassana wannan riwaya. To kaga kun ga wannan ita wannan ruwaya tana nuna wato Ubangiji ya karbi wannan tsantsanta mashi da yayi da shi Zaidu ibn Ya'mar ibn Nufail yayi, inda abinda matsala ya gani Ubangiji ya nuna mashi na sakamakonsa da ya samu. Banda matsala banda Zaidu akwai kuma wani ƙawaye Laufan da Uthman ibn Huwairith al-Asadi ya yi tawaturi cewa matsala sallallahu alaihi wasallam waraka ya yi imani da shi, ya kuma ɗauki alwashi zai shiga zai taimake shi matuƙar ya rayu. Shi ma kuma a hakinsa akwai mubashir wanda zai zama bisharori da aka gani wala ya faɗa. Mafi ingancin bishara da ya zo shi ne abinda Shaykhan al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Aisha labarin Bad'ul Wahyi, cewa waraka hadisi ta ɗauki manzo Allah ta kai shi wajen waraka wanda shi ya koma da ya lazimci kaurace ma bautan gumaka sai ya tafi ya dinga bincike ya shiga addini na At-Taura da addinin Annabi Musa, ya ma duka rubutawa da kansa ya zama malami yana kirda dan mene ne zai dabe wanda ba dai ba. Da ya zo matsala ya zo wajen shi ce hadha an-namus alladhi nazzala Allahu ala Musa ya laitani fi hajaza laitani akunu hayyan idhi yukhrijuka qawmuka, can kashi sai ce wa in yudrikni yawmuka ansurka nasran mu'azzara thumma lam yanshab waraqatu an tuwaffi. Wannan hadisi ya ce sahihain, zalla yake cewa wato waraka yayi da cewa wannan shine wannan mabuci sirri bala'ika da Ubangiji yake sauko da shi yazo ya kawo Annabi Musa sako, ina ma ina da ƙarfi na ina raye lokacin mutanen ka su fita da kai insha Allah idan lokacin ka yi ranar da zaka wato annabta ka za ta fara mallancin ka zai fara zan taimake ka taimako mai wato bayan taimako ta cikin ikon Allah, kuma wannan bawan Allah bai raye ba sai ajali yayi. To kaga banga faɗinsa cewa hadha namus alladhi nazzala Allahu ala Musa, wannan imani ne da tabbatarwa da yayi cewa lallai shi abinda manzo Allah yake yi sadiq ne ko masduq ne, sadiqun fi ma akhbara bihi wa masduqun fi ma ukhbira bihi, wannan kaga imani tasdiqi ne, wato ya gaskata abinda manzo Allah ya faɗa cewa ba ƙarya yi ba, kuma ya gaskata cewa abinda aka gaya manzo Allah shi ba ƙarya sa aka musa ba, kaga wannan imani. Sannan kuma a can ƙarshe sai ce wa in yudrikni yawmuka ansurka nasran mu'azzara, idan wato lokacinka ya na riski lokacinka to zan taimake ka, wannan kaga ɗaukan alƙawari ne da karɓa da ƙasƙantar da kai zuwa ga amsan shari'ar manzon Allah idan lokacin yayi. To kaga dama kuma imani tabbatarwa ne da gaskatawa wanda suke lazumta karɓa da ƙasƙantar da kai, wanda wannan duk ya faru da an samu a hakin waraka. Fa inna al-iman iqrar wa tasdiq mustalziman lilqabul wal id'ah wa huwa hasil liwaraka, kaga ba shi ba ko ta hali yayi ba ko ta tam Allah yayi ba, bal ya kawata wato zanta mu Allah din da kuma ado da yayi da imani da kuma karban abin da yazo masa na gaskiya kawai dai ya je mutu bai sami dama ba kamar wanda yayi lafazin kalmar shahada ne sai ya mutu bai taba yin sallah bi azumi ba kaga amma ya nazamta ya lashi hukuncin cewa zai yi da ya samu dama to wannan sai ubangiji zai karba ubangiji zai karba kamar usairin kamar Imam Ahmad ya ruwaito cewa ya karbi yayi kalmar shahada ya tafi yakin Uhud amma kafin ma yayi sallah da azumi har an kashe shi mazalla kuma ya tabbata cewa yana aljanna saboda wannan da wannan wato hadisin za mu tabbatar cewa shi kansa fara qaimin nafal musulmi ne kuma ya tarayya da manzon Allah gabanin ajahiliya wajen cewa shi ya kaurace wa watan gumaka to banda wannan kuma akwai ma akwai riwaya da al-Hakim Abu Abdullah ya rawaito a cikin Musaddaq wanda yake fa'idantar da cewa zai ma shiga aljanna da lalle manzon ya gan shi الحاكم أنيس أبو ريكس وأخبرني عبد الله بن محمد بن علي بن زياد العدل قال حدثنا الإمام أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أروى عن أبيه عن عائشة مرفوعا يلا لقى مثال صلى الله عليه وسلم قلت لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين كركز أجي ورقة جنة الدين قائنا الجنة والجنة ونبيه wana isnadin sai isnadin ne sahihi zahirin sa kamar yanda wato wadannan wato afiqatin da shi al-Hakim ne sai ya ruwaito shi al-Hakim yake cewa hadha hadithun sahihun ala shadd shaykhain wa lam yuqaddijahu inganta shi Muhammad Imam al-A'imma Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq thiqani ibn Khuzaimah ina ruwaitowa daga Abu Sa'id al-Ashaj da rubutu daga Abu Muawiya Muhammad ibn Khazin da rubutu daga Hisham ibn Urwa lalle zahiri isnadin sa da inganci duk da an yi sabani akan Abu Muawiya Muhammad ibn Khazin al-Badri thiqa ne duk da yana yin kurakurai a wasu daga cikin malaman sa da ba Amash ba shi thiqatun thabt ne akan al-Amash amma a wani sabon lokaci yakan zo da kurakurai to an yi sabani akan wato daliban shi sun yi sabani akan hadisi da Abu Sa'id al-Ashji thiqa ne sunan sa Abdullah ibn Sa'id ibn Husayn al-Kindi thiqa ne min akabir al-thiqat fi al-hadith wal Qur'an wal tafsir to shi yana ruwaitowa ya wasala isnadin zuwa ga Aisha zuwa ga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai Ahmad ibn Abi al-Hawali wato tsara ga Amr ibn Hanbal Ahmad ibn Abi al-Hawari tsara ga Imam Ahmad shekara daya kan yake su duk da ya rasu shekara biyar kan Imam Ahmad ya rasu shekara ta ya rasu bayan shekara biyar da rasu Imam Ahmad ya riga shi rasuwa amma kuma shekara daya kan yake su to Abu Ahmad ibn Abi al-Hawari ya saba masa wayansa ابن عساكر عشان تعريفه دمشق يا رويتو دقا معاوية أبي معاوية البرير محمد بن خازن دقا شاوي بن عروة دقا بابنسا عروة ابن الزبير يا رويتو شمرسل ما كانت أنبتم آي شابا شوى مزال عروة يتي مزال آياتي كما عبد الرحمن ابن أبي السنات واتو يا رويتو دقا شاوي بن عروة شيما دقا بابنسا عروة شيما يا رويتو مرسل يا كوانتو يايما شي عمل ابن أبي الحواري متابعة عبد الرحمن ابن أبي زلال صدوقني يعني بتي من يوم كففو واندسك تقوى ريكي حديثة إنشاب ابن عروة سواء لك الحافظ دار القطني يرجع يرجعي الصحيح لأن حديثنا عروة ابن الزبير شيني واتو أنه مرسل ما قلت تعروة ابن الزبير yake rawaito daga mazala kai tsaye ba tare da ambaton Aisha ba Ibn Kathir kuma shi ma a cikin al-Bidaya wani aya ya faɗi shi ma ya rinjaye da wannan din saboda haka dai wannan shi ne Abu Ya'la ya rawaito wani abin da yake wataƙila zai iya mara ma shi wannan hadisin din baya ibn Abu Ya'la da kuma Al-Bazzar ibn Adi Tammam a cikin Al-Fawaid ta hanyar Mujahid ibn Sa'id daga Ash-Sha'bi daga Jabir Mujahid ibn Sa'id shi ka shi da rauni ya da rauni amma ya rawaito cewa absartuhu fil janna alayhi sundus ya ga yake cewa Allah ya ce absartuhu fi butunani aljanna alayhi sundus wato mazala ya ganshi a cikin aljanna akwai sundusi a jikin sa ya sa wato kaya na sundus ubangiji ya tabbatar da shi kamar yadda nace wannan hadisi ne wanda yake Zaid bin Sa'id shi da'if ne amma in an hada shi da Mursalin Urwa ibn Zubayr za ka wato sun karfafi juna saboda kaza su iya zama hadisi ne wanda yake hasan saboda wannan shahidin da yake da shi na hadisin Jabir shi sa Shaykhul Allama Al-Albani ya yi hasan hadisa saboda ka waraka shi ma ya daga cikin wanda ya sami mubashirat kuma ya tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasancewar shi ma ya kaurace mabutan gumaka kuma da wani za a zo ana maganar cewa manzon Allah bai taba mabutan gumaka ba wanda wannan gaskiya ne kuma yabo ne a hakkin manzon Allah sai wani ya zo ya ce wannan baya cin hasa'is abinda manzon Allah yake kunta da shi to kuma za a ce yanzu kuma yana mona da ladabi kan manzon Allah ba a inda ake ilimi wannan ilimi ne inda ake ilimi to ba za a zo a faɗi wannan maganar ba amma inda ba ilimi ake ba kuma zan kawo kowa zai faɗi ne fara abin da yake sai faɗa shi abin da ba inda ba ilimi ba to kuma mutuna ta ba faɗi abin da yake sai faɗa daga cikin waɗanda hulafa ne sun yi tare da manzon Allah ma a kasancewar su wajen kaurace ma gumaka a cikin akwai wanda ubangiji ya karama shi ma da sahabantaka kaga sai ya sami ya tsoroci haske mai girma da falala fada akan haskensa da yake da shi ada kamar ba kamar Labid ibn Rabi'a wannan wato mawaki na jahiliya daga baya zai musulunta ya kuma sahabbaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalla yayi bi waƙoƙin sa da yake ta a lokacin jahiliya saboda tsaftanta yana cewa mazala kamar yadda yake cewa sai haini yake cewa sai ibn Hibban ash'aru baitin qalatuhu al-arab kalimatu labid ala kullu shay'in ma khala Allah batil manzala yake yaban wannan baiti nasa da yake cewa duk wani abu wanda ba Allah ta'ala ba to ba to wato batil ne da ƙarya ƙarya ne kuma wato a bace yake ba cancanta bauta ba Allah ba bauta shi ake da cancanta ba asdaqu kalimatin qalaha ash-sha'ir aw talafaz aw lafaz ko shakka babu a ce wato mazana ya kaurace ma shirka wannan yabo ne kuma falala ne mai girma kuma shi ma a ce waɗannan mutane sun kaurace ma shirka yabo ne ababansu mai girma amma kasancewar waɗannan mutane da muka faɗa su waraka su Qus ibn Sa'ida su Zaid su Labid ibn Rabi'a da sauransu sun yi tarayya da manzon Allah a kasancewar ba su taɓa bautan sun kaurace wa bautan gumaka wannan baya hukunta al-afdaliyya mutlaqa baya nuna wai kai tsaye sun fi dukkan sahabbai kuma falala saboda kai su sahabba a taɓa samu sun taɓa yin bautan gumaka din Abubakar Umar Uthman Ali da sauran al-ashatin bashirin bil janna Khadija Aisha da sauran ummahatul mu'minin Fatima da sauran yaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk sun fi waɗannan ana iya bal kamar yadda muka faɗa ma ana iya samu ma a samu wanda da can jahiliyar sa ya kaurace ma wato bautan gumaka din amma kuma daga baya sai ya zama za'iwun ta'ifun bal ba'da rushdi wal huda ya zawo ya bace daga baya ya zo ya kauce ma gaskiya daga baya bayan dace ubangiji ya bashi gaskiya ya bashi wato shiriya shikin sai ya sanci daga wannan gaskiya da ubangiji ya bashi kamar wa kamar ubayya bin abi ibn abi salt ya kaurace ma hutan kuma ka ya ci gaba da rayuwa rayuwa ta hanafiya ya kuma riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana bauta ma Allah shi daya baya shirka ta amma me ya jawo mishi shine lokacin da yazo ya ga manzon Allah ne aka karma da annabta sai ya samu hasada ya samu hikidu ya samu kokanto manzon Allah ne shine ko ba shine ba saboda haka sai ya mutu kafiri saboda san zuciya da ya bindi a cikin zuciyarsa zaka samu wato malami da yawa sun fadi haka ana ce malami suna cewa ya himmatu ma ya musulunta har ya je yana ya himmatu zai musulunta sai da labarin wato wato abin da ya faru a yakin Badar ya je masa shikenan sai ya waka yana wato musu rasa'i ya kuma zambaci musulmai kuma daga baya kuma yake yin imani da maza da sanar da sai ya zama ya mutu kafiri ابن الحافظ قال شباب لم يختلف اصحاب الاخبار انه مات كافرا وصح انه عاش حتى رث اهل بدر ما لم يمسك التاريخ بسين اتفاق يا كان يا مت كافر يا رايو هل ريال سبب مثلا بدر يمسو يمسو واجي هنا جن تكيشن تكيشن ابن داك مسو تو كاغا wannan shine kuma a cikin wanda suke huna fadin wannan ko bayan nan kuma kuma ubangiji kuma ba zai musu hisabi akan sauran abubuwa ba amma abin da muke magana dai anan shi wanda mazalla ya zama shi halifu ya kaurace mai bautan gumaka to na shi ta yafi kamala tabbas babu mai kokanto kan wannan kuma wannan ababarsa shi wato sai yana ce wato yana kara nuna gaskiyar annabtakansa yana kara nuna gaskiyar annabtakansa kamar yadda kuma wannan idan mutum ana hira ko ana tattaunawa ta ilimi sai ya bada labarin cewa kaurace ma gumaka da lazimtar addini na Annabi Ibrahim ba khususiya ce ta manzon Allah ba to wannan kuma yana kuma zaki matsala akai ba nuna wato zaki matsala akai saboda haka wannan ya kamata ya uwa a rika fahimtar wannan abubuwa a dinga wato sassauta ma kai kuma kasancewa an same waɗannan hunafa din ba su hana suna da alfariya mutlaka ai gashi mun faɗa duka ce yanzu gashi wani daga cikinsu ya faro rayuwarsa tirin yana bautan Allah shi ne ya kaurace magoma ka amma daga baya ya kimai da maza da saboda hikimar da ke cikin zuciyarsa da hasada to ana ma iya samun ma daga cikin irin waɗannan mutane wanda daga baya ya ma imani da maza da amma labari ya canza masa ya samu ma ya yi ridda wala kuma baya cin karo da faɗan Abu Sufyan lokacin da shi raƙa ya tambaye shi hal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi akwai wanda yake rage daga addinin sa bayan ya shiga Abu Sufyan ce a'a wannan yana nuna umumul hal umumul hal kuma wato galibin al'amari baya nuna kuma wato ana iya samun lokaci wato nadirin hali umumul hal la yanfi nadirul hal wannan abu ne sanadi saboda yawa akwai da zaka yana wato yana za a zo da wani hadisi al-harith al-khassa sai tun kuda al-harith al-khassa bin nusus al-amma ce shi wannan ya saba mun Qur'ani wannan duk ba daidai yayin da hanya ta ilimi ba a wannan kamar matsala da sauransu da wani an-nas al-khass ya bu kai maka kawo kana ta yawo akai haula falak al-amma wato haula nusus al-amma wannan inda ake wannan as-sawab an al-khas ya khusu al-am wa la yarid alayhi a wannan babun akwai Ubaydullah ibn Jahsh dan uwan Zainab bint Jahsh an ce ya musulunta da wurin ma shi kuma ya daga cikin wanda suka hija zuwa Habasha daga baya sai ya bar musulunci ya karbi nasaranci kuma a lokacin shine mijin ummu habiba ramla binta abi sufyan wanda daga baya auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta daya addinin ta shi kuma daga baya ya karbi addini na nasara addinin mutanen habasha daga baya kuma shi kenan ya mutu akan haka duk da wasu lokacin malamai mutaakhirun sun yi inkarin maganar cewa wannan rijin da ake cewa yayi kawai zato ne saboda ai nassi gashi Herakl Abu Sufyan ya ce wa Herakl ba wanda ke ta cikin addinin sa inda akwai wanda ke tabbata da Abu Sufyan ya gaya mishi dizzatu ake yi da sauransu suna ka dinga yawo akan wani sos al'amma irin wannan to duk wannan gaskiya duk ba zai zama hujja ba hujja aje a bincika ga ingancin haduwa ta inganta ko ta inganta ba saboda misalan umumu halihi abinda muka sani in aka mishi wahayi na Qur'ani baya bantawa kuma kuma wannan baya kuma kore an samu so daya yana sallah ya manta to kuma wannan annasul khas ne baya sauran annasul amma ba sa tunkuɗe shi ya kamata a dinga fahimtar waɗannan abubuwa annasul khas yaqdi ala al'am ba wai al'am ne yaqdi ala al khas ba wannan aka biya aka yi da aka to kai da ilimi za a bata ta za a sami المغالطات العلمية والعقلية وانا ندبها دي ديني با اما ما كان الشيء يردنا وتعبد الله عبد الله بن جحش يا ذو توصحني وان دسكي معتبري وان ساشي سنة رب ساشي كما لا اجتي وازي ويا اجتي اقي مواضع واتواقي واني سوفني لا ولكو كنتو ابن مندى في معرفة الصحابة يا روتو تهني محمد ابن عبد الله ابن معروف مندى وانا ثقاني مولى حاكم النساء بولي يا 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 وثق عشي ممن يما لما ينس ابن خزيمة امام الأئمة دا ابو علي من الحافظ النساء بولي تسيني وايد اكي ناسا ثقاني يا روتو لقى عبد الله ابن عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن أروى عن عائشة لقى حديثي لقى عائشة تكتوى هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان في ونبا وقال يا إجلاد أم حبيبة وهي امرأته إرسي ما تنسى إلى أرض الحبشة ذوق الحبشة فلما قدم أرض الحبشة لوقت ديجي وقصر حبشة تنصر سيقوم دين النصارى فلما حضرته الوفاء لوقت المتوى سومسا أوصى إلى رسول الله أم حبيبة فتزوج رسول الله أم حبيبة بنت أبي سفيان وبعث معها النجاشي شرحبيل بن حسنة فأداها إلى رسول الله ستماد العبار تيوى هذا قبائل سنة يذير رسول سي وستي تيوى أم حبيبة جيت تأولي من ذعلنا لقبائل كما لابن حسن يتبتى cin wayo inganta tucewa na jashiya ya ba da duk wasu abubuwa da ake bukata na shirya ma wannan shirya ramla kuma habiba ba manzon Allah kuma ya aike mishi ita har zuwa madina a ita wannan riwayar Ubayd Allah bin Abdul Wahid Ubayd ibn Abdul Wahid ibn Sharik al-Bazar thiqani saduq wannan kisa da ya kawo ruwayan da yake ruwaitowa daga Sa'id ibn Ufair al-Misri akwai wanda ya masa mutaba shine Muhammad ibn Yahya ibn Khalid al-Zuhri malam sai Imam al-Bukhari malam sai Imam Muslim kamar yadda wasu ta cikin Sahih ibn Hibban amma bai nuna lafazin tanassara ba kawai dai cewa akai mariba ya rashin lafiya to amma wasu suke cewa tanassara wai sai kana ganin kamar Ubayd ibn Abdul Wahid ya yi shubuhi daga ruwaya to ba magana mafi inganci ruwayoyin guda biyu suna kama da juna ne ga wanda ya lura ba sa cin karo da juna wasiya da Ubayd Allah yayi saboda ya ci gaba da zama musalim ne shi ko da yayi riddan amma bai fara da addu'a ga Allah ba san daga baya kuma wataƙila a lokacin shari'a ba ta sauka cewa a raba su ba daga baya mazala ya nemi wanda kuma sai ya aure ta saboda haka ruwayoyin guda biyu suna kammala juna ruwayoyi ne ingantattu wasu suna ta magana cewa suna kafa hujja akan nakara na wannan lafazi na tanassara ya zama ya karbi addini na nasara da abin Imam Ahmad Abu Dawud An-Nasa'i suka fitar ta hanyar Abdullah ibn Mubarak daga Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi daga Az-Zuhri daga Urwa daga Ummu Habiba cewa Ummu Habiba kana tahta Ubayd Allah bin Jahsh fa mata wa inna Rasul Allah tazawaja Ummu Habiba wa inna hadhihi ardi al-Habasha ruwaya ce daga Urwa daga Ummu Habiba cewa wato ya bada labari cewa wato shashin lafiya yayi shi wannan bawan Allah ya rasu da ya rasu sai manzo ya aure ta kaga bai ambaci magana wannan riddan ba to wannan shi kan hadisi mursal ne la ya'rafu li Urwa sama'u min Ummi Habiba ba san wani Urwa bai sarari Ummu Habiba ba kuma sai dai hanyoyin hadisan yana nuni zuwa ga cewa wata kila ya sarari hadisi ne daga Aisha saboda haka zai iya zama ya karfafe shi da hadisin Abduhudi da Ubayd ibn Abdul Wahid sai zama alwasita ma'rufa to abinda abin lura dai duka anan wannan ruwayi guda uku mun hada su duk ba sa cin karo da juna rashin lafiyarsa baya cin karo da riddansa saboda da yawa daga cikin malamai manya na magabata sun tabbatar da maganar riddan nasa kamar Imamu Zuhuri wanda shi ne ya rawaito hadisin ɗaya daga cikin hadisan ba kusan ma ba ma ɗaya daga cikin duka hadisan ba shi ya rawaito da mun madarul hadith alaihi hadisi ta hanyar hadisin da Ubayd ibn Abdul Wahid ya rawaito ya rubuta daga Sa'id ibn Ufayd daga Malik ibn Sa'ad daga Abdurrahman ibn Khalid ibn Musafir daga Az-Zuhri shi ma Az-Zuhri ya rawaito daga da sanadin sa ya mishi wuta ba sannan kuma shi ma Ma'mar ibn Rashid al-Yamani shi ma ya rawaito daga Az-Zuhri duka suka rawaito hadisi daya to kashi Az-Zuhri kuma shi ma ya daga cikin abin wanda ya tabbata daga wajensa yana bada labari cewa lallai wannan mutum ya yi ridda saboda haka wannan zai zama kamar shahid ga waɗannan ruwayoyi Al-Hakim An-Nasaburi ya rawaito a cikin Al-Musadrak da Ma'rifatu Sahaba na Abu Nu'aym Az-Zuhri yana cewa فمات عن هذه أرض الحبشة فكان خلت بها من مكة مهاجرا ثم افتتن وتنصر فمات وهو نصراني جي الزهري تواسي يموت ينب نسارا كما وانا شيدا ما قالنا محمد ابن جعفر كما عند محمد ابن إسحاق يروي تولق وجنسا هل أنا تيوا ما ولوكت ينا جيت ماسا رمضا ألا ينا مصبع yana musu ba kuma wannan shine magana da Musa ibn Uqba wanda ya daga cikin mutane da aka sansu da bin diddigi wurin labarai na sira kuma da al-Misri ya kawo a cikin Tabibul Kamal ya daga cikin ahlus shidda wa tahabi fi maghazi wa siyar har Imam Malik ya yi bi a tarjama na Habiba binti Ubaidillah ita yar Ramla Ummu Habiba din sai yake cewa ta nasara shi Musa ibn Uqba yake cewa ta nasara abuha hunaka wa mata nasraniyya kuma wannan shine abin da Ibn Ishaq shi ma yake ra'ayin sa kuma wannan shine abin da Ibn Ishaq ke rawaitowa daga Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair daga Urwa ibn Zubair wanda kuma Urwa ya daga cikin a'lamit tabi'ina bil maghazi ya daga cikin wanda yafi kowa sanin ilmul maghazi da ayyamun nas a tare da Aban ibn Uthman da kuma wannan shine magana na Muhammad ibn Ishaq sahibul maghazi wa sir wannan shine magana na Muhammad ibn Umar al-Waqidi wannan kuma shine magana na Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallah so wannan duk malamai sun fadi wannan magana cewa ya yarda wannan kuma shine magana na Ibn al-Jawzi كشف المشكل ni yazo yanzu ma ni ba san wani malami da cikin magabata da yace shi bai yadda ma da in kace wannan kisan ba wanda yayi inkari daga cikin magabata daga cikin mutaakhirun to gaskiya ina ganin kawai yayi inkari ne kawai da tabbaci da tunanin sa kuma a cikin nasi babu abin da yake hana aukon wannan din saboda haka wannan shine wato abin da ya tabbata cewa wannan bawan Allah yayi ridda da kashiya daga cikin al-hunafa shi sa muka ce kasancewar shi daga cikin al-hunafa wannan baya nuna cewa yafi ya da al-afdaliyya mutlaqa yafi sauran sahabbai kamar Isa Abubakar da Umar gayan dai abin da muke sa a tabbatar shi ne ana iya samun wanda suka tariya da manzo Allah ko a cikin wanda suke musulmai sun karbi imani kuma amma sa da mubashirat na cewa wato sun zama mutanen kirki yan aljanna ko kuma ma wanda daga baya ma sun zama kafirai irin su Umayya ibn Abi Salt irin su Ubaydullah ibn Jahash to in yayin da aka zo ana ba da labarin cewa manzo Allah ba shi kadai ne ya zama bahalafi ba akwai ba khususiyarsa bace akwai wanda suka yi tarayya da shi a inda ake ilimi wanda bai halta wani yazo ya kuma ya ce bai halta wani yazo ya ce wato shi wani an zaki manzo Allah ba wannan inda ake ilimi ba za a faɗi wannan wannan maganar ba saboda haka wannan ba za a ba zai zama haka ba kuma abu ne sananne cewa manzo Allah shi ya cigaba da rita da Habiba ya cigaba da tashi a cikin cikin dacinsa saboda haka wannan yan uwa wannan shine abin da nake son a fahimta kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Allah ta'ala ya sanya ya kaurace ma gumaka ya dinga yin tahannufi ta'abbudi yana bautan Allah wannan baya kore a same shi a cikin a tare da waninsa kamar yadda kuma wannan wannan baya kore a kasancewan ita kanta wannan aya na cewa ubangiji ya kaura bazan ya kaura cewa mutum kuma kaya daga cikin ajallu dalil ala sifatin quwwatihi wannan baya kora ka dan an samu sun tare da shi to haka wanda ya ambaci wannan maganar a hakkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ambata a hakkin wani manzon Allah to ba za a ce mishi ya sul arabi ba inda a wajen masu ilimi inda ahlul ilmi wannan ba kasancewa ubangiji ibn Jahsh ya yarda wannan yana wato kaman abinda ya zo ne a cikin as-sahih hadisi Abdulaziz bin Suhaib an Anas cewa wani mutumi banasari ya musulunta ya zama ma ya zama sakataren manzon Allah ya fara katin addini daga baya sai kuma banasaran shi har yanzu yana da'awan cewa ma yadri Muhammad illa ma katabtu lahu shikenan ubangiji sai ya kashe shi sannan kuma aka binne shi ma kasa ma ta furzar da shi kaga wannan dai duk baya cin karo da shi abinda Hiraqul ya tambaye Abu Sufyan yace ba sa fita wannan ana nadirul hal kuma shi kuma umumul hal la yastanzim nafiya nadirul hal wannan ya kamata a rika fahimta haka kuma muka ce wannan baya nuna al-afdaliya mutlaqa wannan ba ta kore wato al-afdaliya mutlaqa kuma yanzu idan wani yazo ana magana ta ilimi sai ya ce maza Allah kasancewan shi wato ya kaurace ma gumaka wannan yana nuna gaskiyar annabtakansa kuma wannan yabo ne a hakkinsa amma wannan baya cin khususiyarsa domin akwai waɗanda ba musulmai ko wanda ba musulmai ba sun yi tarayya da shi a wannan tunda daga saboda abin al'ibra shi ne a ƙarshen al'amari bil aqiba ƙarshen al'amari duk da sun a farkon al'amarin rayuwar wasu daga cikin waɗannan hulafa ɗin sun kaurace ma gumaka to amma a ƙarshen al'amari sai ya zama Allah ta'ala bai karɓi wannan abin da suka yi ba sun zo da wasu abubuwa daga baya da suka warware wannan abin da suka yi mai girma a baya haka zalika idan muka ci gaba da magana akan wannan matsalar mai magana akan wato akan maulidinsa da aka yi a wato haihuwarsa da aka yi shekaran giwaye ko shakka babu wannan ya daga cikin adallu da dalilin nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam ana shakka annahu min adalli da dalilin نبوته صلى الله عليه وسلم وأدل على علو شأنه حيث وافق أو وافقت أو حيث وافق مولده الواقعة الدينية العظيمة سوى ذلك للي كشك باب قسم شيئا أن حيث مثلا عام الفيل ولم بشارة نجر من شأن ولم يزل أكاهبا أحكم مثلا صلى الله عليه وسلم شيئا amma ya kama abin da kamata a sani kuma baya kuma cikin khususiya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nuna kuma ya wannan al-afdaliya in ta zama ta tsallaka zuwa ga waninsa dan kawai wani shi ma an haifi sha'amul fi saboda a cikin sahabbai akwai wanda su ma ka haifi su a wannan shi ka ta'amul fi kuma la musulunci su ma ya jinkita musulunci da warwa kuma bayan sun musulunta su mafdulu ne raba al-afdal ne ba su an fi su faɗa din ba su kai faɗin sauran manyan sahabbai as-sabiqun al-awwalin ba kamar Qais ibn Makhrama radiyallahu ta'ala anhu sahabi kamar yadda ya tabbata ya kamar da wato Muhammad ibn Ishaq ya tarace al-maghazinsa ta hanyar sa kuma Imam Ahmad al-Hakim al-Nisaburi Abu Abdullah ya al-Musaddarak suka ruwaito ya ruwaito daga al-Muttalib ibn Abdullah ibn Qais daga ibn Makhrama shi kuma daga babansa Abdullah ibn Qais daga kansa Qais ibn Makhrama yadda cewa wulidtu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amal fili fa nahnu lidatali ni da manzon Allah an haife mu a shekaran giwaye ni da shi wato tsararrakin juna ne tsara na cikin juna ne lafazin Imam Ahmad a cikin Al-Musnad fa nahnu lidan walidina maulidan wahidan a wannan isnadin akwai bai da karfi saboda Al-Muttalib malam Ibn Ishaq majhul ne amma da shahid da dai shahidin gairu tam ne waye Ibn Sa'd misali yana ruwaitowa ta hanyar Hakim Ibn Muhammad daga babansa Muhammad daga Qais ibn Makhrama ya ambaci cewa lalle an haifi matsala a amul fil ne duk da bai ambaci kasancewar su tsararrakun juna ba kamar da Hakim ibn Muhammad Sadiq ne wato al-afadil sun yi riwaya daga wajen sahih da Abu Hatim ya ce majhul ne amma da Imam Az-Zahabi a cikin al-Mizan al-Hafiz a cikin taqrib sun sarrafa cewa shi Sadiq ne baban shi kuma shine Muhammad ibn Qais Imam Abu Dawud a cikin Sunanat na Najuri ya wasaka shi da Ibn Hibban al-muhim dai labarin akwai maganar rauni amma kuma dai asalin labarin da asalin isyadin da asalin kissan wato abu ne wanda yake tabbatacce la wannan ƙari na cewa shi wato tsaran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai dai samun asalin kissan cewa tabbataccen abu ne wannan riwaya wannan mutaba'a qasira da ya samu da shi al-Muttalib ibn Abdullah ibn Qais samu daga shi al-Hakim watakila wannan zai iya nuna gaskiyar shi al-Muttalib din wannan shi musamman mun lura cewa shi daga cikin ahlul bait ne shi wannan bawan Allah shi Qais ibn Makhrama saboda haka wato kaga dan yanzu an zo ana magana cewa haifu muzala amal fil ba'ti khususiyya na manzon Allah bal ma tabbas wannan ba ce hususiya na shi wannan dole ba mu kowa yadda ai ba za a ce a shekarun dan gurgun ba ai haihuwa ba ko a farko ko a tsakiya ko kuma a ƙarshen shekara ce ba a haihu baki sai maza Allah ba zai ce za a faɗa wannan maganar ba wanda ya faɗa wannan maganar shi ma ya san ya faɗa wani abin da yake ba haka yake ba ya cicciɓa maka shi abin da ba shi da ilimin sa faqad takallafa ma la ilma lahu saboda haka wannan haka yake in mutum kuma ya faɗa ba za a ce yanzu ya mu da ladabi ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan gaba za ka ga wani lokaci ana kokarin tahdidi na ranar da aka yi maza Allah shi kansa sha biyu ga wata kaza 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 duk da wannan babu wata riwaya tabbatacciya akan wannan wanda ya fi dadewa yin magana akan haihuwarsa shi ne Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im ya shi kuma shekara wato takwas ga watan Rabiul Awwal ne ce an haife shi sai Muhammad ibn Ishaq sahibul magazi wa siyar ya magana sha biyu sai Abu Bashar Najih ibn Abd al-Rahman al-Sindi ya ce wato bi ga wata shi bi ga wata ma ya ce sai Muhammad ibn Umar al-Waqi ya ce a kwana goma ga wata saboda haka babu wani abin da ya tabbata kan wannan shi yasa ma ubangiji bai maida wannan kwani wannan ranar rana ce da za a maida ita rana ta da za mu kirkira wasu bautan Allah a cikin waɗannan ranakun ba saboda haka idan sadi an zo ana magana cewa wannan mu'jiza ce ta shi ta manzon Allah khassa ce take be khususiyarsa ce dalili ne dalailin nubuwa ce khassa ni na zan ce a ba dalailin nubuwa ce khassa ba wannan ba wani ba inda ake ilimi ba za a ce wai yanzu kuma na faɗa ba daidai ba ko a ce wuce kuma ni na da bakin annabi mutane sun zama yanzu ba su da ma'auni abubuwa da yawa yanzu suna yi ne da shashafaɗinsu da kuma wato cibar katai haira yau maganan kiwo da manzo Allah yayi, maganan kiwo da manzo Allah yayi wannan shi ma kaman yanda yake ya wuce ya wuce ne cikin kutsawacin kasuwa da kuma da yake cin abinci wanda wato jinsin ɗan adam duk suna tarayya da shi akan wannan, wanda kuma a haƙƙin sa wannan wannan abubuwan da yake na zuwa kasuwa na cin abinci da kuma wato kiwo da yayi duk wannan haƙƙin sa dalili da aka gaskiya annabtakan sa, saboda an fadakar da bayi cewa al'awaridul bashariya bujiran abubuwa da suke bujiran mai ɗan adam su ma suna gudana a haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan ya daga cikin alamomin annabawa na fili da ake gani yana cikin alamatu al'anbiya al-zahira, saboda haka idan da wani zai zo da ba da irin wannan ba inda muƙaddara za a iya samun wani annabi zai da wani annabta ya zo ba da irin waɗannan abubuwan ba, to mun san wannan ba shi ba mai gaskiya ne ba, da ba kuma kasancewa kuma manzo Allah mutane ɗan adam sun tarayya da shi wajen akwai masu kiwo akwai masu shiga kasuwa akwai masu cin abinci, na zo na ba da labarin cewa wannan baya cin kurusiyarsa, to wannan baya nuna kuma ni na zama kin annabi, baya nuna zama makin annabi. Allah ta'ala ya tabbata da wannan abu, amma arsalna qablaka min al-mursalina illa innakum la ta'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq, wa yaji ya faɗi haka mali kafiri suna wato su ne suka suke masa wato izgidi mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq, ubangiji yayi ba su labarin cewa bai aiko wani manzo gabanin su illa suna cin abinci suna kuma shiga cikin kasuwa, saboda ya faɗi cewa ya daga cikin alamomin gaskiyan annabtansa shine manzo Allah ya dace da sunna ta abinda ubangiji yake sanyawa a ga annabawa na al'awarin bashariya, wanda kuma wannan ba za su canja ba, ubangiji ba zai canja ba don sunna ce mu'amaliya ijtima'iyya da ubangiji baya canja ta ba zai canja kawai kuma yana aiko kuma mala'iku ba, ubangiji ba zai yi wannan ba, to yan kuma wannan duk yana daga cikin abubuwa da ya kamata mu riga ganewa cewa idan akwai abin da idan aka faɗa a inda ake ilimi ya kamata a zo a ce kuma wanda kuma an zo an ci mutuncin ma'aiki ba, haihuwansa amal fi ya daga cikin adala illa amma la min khasa'isiha kuma baya cikin mu'jiza ko al-irasat al-khassa, kamar cewa manzo Allah ya lazimci kauce ma bautan gumaka wannan abu ne mai girma kuma ya bone a babinsa, amma kuma baya cikin abinda mazala yake fanta da shi, duk da za ka ce shi ɗin ko kana lahu shi mazala ya aufar nasiban muhammad shi rabansa na kasan cewa ya kaurace ma wato gumaka ɗin da kuma yadda ya kammala kaurace ma gumakan nashi ya fi girma tabbas, amma kuma mas'alar ana maganin a asirin abin akwai ne tare da shi ko babu wani tare da shi, hakan mas'alar shi kanshi yanzu wannan maganar ake ta tattaunawa mas'ala ta kaciya da wato yanke cibi da sauransu, hadisin da yazo a wannan babin batil ne ba shi asali babu hukunta akan shi, kuma inda misali ya inganta sai wani malami yazo ya bada labarin cewa wannan baya ce khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bal ana iya samu mumunai da wanda suke kafirai da wanda suke nagartattu da wanda suke bata gari su tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan bai kamata a ce kuma an ci zarafin manzon Allah ba, bai kamata a ce wato an ci zarafin manzon Allah ba, saboda wanda ga mun shi kuma misalai wanda duka an yi sun tarayya da manzon Allah da waɗanda suke musulmansu da wanda ba musulmansu ba sai tare da matsala, kuma bai nube ci karo da kasancewar wannan ababu matsala kuma ya bune ba, muƙaddara shi matsalin wannan kacin ya bune ababu matsala na zo na ce wannan baya cin hasa'is na manzon Allah dan me zaka ce kuma ba da san matsala da fara haka in kamun ƙarya, to bale kuma hadisi ne ba wannan babu wato ba ma bai ma inganta ba, bal a wajen wasu daga cikin malamai suna ganin danganta mu manzon Allah wannan cewa an haife shi da kaciya danganta mushi da kasa ne, saboda kaciya galibi aka haifa mutum da gutsurarren lobansa, wannan alama ne cewa sai an je an kashi asibiti an ƙara gyarawa saboda kacin ta tabbidi ne ake bukata. Wani ya zo saboda shi haka ne itiqadinsa ya kore, dan me zaka ce ba saboda Allah yanzu yana kin manzon Allah? A adalci ba, a adalci ba. Yanzu gashi nan mun kawo abubuwa wanda suke manzon Allah dalail ni al'amma athabita yaqin sallallahu alaihi wasallam wa hiya la shakka dalatun ala sidqi nubuwwatihi wa sidqi risalatihi, amma batai ba ta ci karo da kasancewan an samu wasu daga cikin mu'mine da wani babban mu ne ba sai tare da matsala a wannan abubuwa. Wannan da nassi an zama haka, da kuma abinda ma alqati'ul qawl alqati'ul kawniyul mushahad, kamar cewa lalle akwai wanda suka tare da matsala a amul fi, ko ba nassi ma wannan ka san ma haka yake. Kaman cewa akwai matsala yana cin abinci yana zuwa kasuwa yana yayi ciwo, ko ba nassi ka san akwai waɗanda musulmai ne daban da ba musulmai ba sun tare da matsala da shi akan wannan, kuma wannan bai sanya wannan abin da matsala yayi shi a ba haƙƙinsa ya hune ba, kuma in ni da nazo na ce akwai wanda suke musulmai da musulmai ba sun yi tare da matsala a wannan, bai kamata ni a zo a ce min ku bala ina wato cin zarafin manzon Allah ba. Wannan duk wanda ya faɗa ka ji kaga yayi tsagi ya kuma zo sa zuciya a cikin addini, to wannan wani abu ne da kowa ya san shi akwai wannan. Wallahi kin dalika ila bukabir abu alid, Allah ta'ala ya kyauta. Saboda haka wannan shine abinda wato wato na so ƴan uwa mu fahimta gami da yanzu kuma zamu shiga cikin addala'il khassa. Addala'il khassa abin da ake kira al-mu'jizat, wanda suke wanda manzala shi kadai yake da shi, babu wani wanda ya tariya da manzala a wannan babu. Akwai abubuwan da musa da Ubangiji yake banci annabi da shi, wanda shi ne galibi mutane sai kiran shi al-mu'jizat. Ba kamar yadda na faɗa ta'bili na Qur'ani shi ne a kira shi da al-ayat, magabata kuma suna kiran shi da ad-dala'il, wasu daga cikin ƴan baya suna kiran shi da al-khawariq kamar ahlul kalam da sauransu. Ita mu'jiza a wajensu dole ta zama ta yi ta ɗanfaru da ƙalubale a tahaddi da kuma tare da kuma da'awar nubuwa da da'awar annabta. Idan muna ce muna son mu ƙare tsaurar da bincike mu ce a cikin al-irhasat akwai al-irhasat khassa, to za mu iya kafa hujja da hadisi na al-irmaq wanda Imam al-Hakim da Imam Ahmad suka rawaito da Ibn Sa'd, to maman shi ta ga wani haske da ya haskaka benayen busra, wasu daga cikin malamai sun hasana shi kamar Imam Ahmad kamar yadda na faɗa. Za a fasara wannan da annabtakansa, saboda in an fasara wannan abin da ita Aisha ta gani da annabtakansa, kaga wannan ya zama ya cebe da ga matsala ne shi kadaya shi daya, tunda babu wani annabi bayan shi, kuma babu wani haske wanda yake face ya dosanu da haske na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shiriyarsa. To sannan kuma gabanin nan afwan bayan nan akwai abin da muka faɗa kuma na hadisi da Zala sallama ya faɗa cewa na san wani dutse a Makka wanda kafin aiko ne yana mun magana, wannan saboda ya gaishe shi kuma ya karrama shi saboda abin da zai zama fanan gaba da masa ya kunu ba'at. Shi nafsu tahiyya ne wannan gaisuwan zata iya wani zai iya samu watakila baban karama, amma ba wani ba zai samu wannan gaisuwan saboda ma'anar annabtaka da saboda ita kuma wannan sufan ne aka gaishe da manzon Allah ba, wani ba zai samu ba. A fahimci abin kasancewa wani ya samu karama cewa wani dutse misali sakarren abu ya gaishe shi, wannan zai gaishe ne a matsayin shi na wali misali, in ma wannan ya faru a matsayin shi na wali mafi shi kuma manzon Allah ba wani abu da sakarren abu da zai zo ya gaishe da manzon Allah face zai yi mishi gaisuwa ne gaisuwa na abin shi na annabi. Saboda haka kuma a wannan ma'anar babu yanda za a yi wani ya samu abin da manzo Allah ya samu irin wannan gaisuwa. Allah ta'ala ya sa an gane, saboda haka wannan ya zama khasun bihi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka anan ne malami zaka ji suna bambance tsakanin khawariqul nabi sai kina shi da mu'jiza da khawariqul wali sai kina shi da karama. Duk da wani lokaci idan a hakkin manzo Allah ka ce karama ba duk wannan babu wani laifi. Ita kanta al-khawariq abubuwan da ake samu na mu'jizozi wanda suka keta al'ada. Akwai maganganu da ake kaitowa wanda suka tattauna na malamai, maganganu guda uku. Maganar tafi rauni shi ne magana wanda su ba su da ba harka ce ta ilimi suke ba, magana ta falasifa kamar su Ibn Sina da wasunsu masu cewa abin da ya bambanta al-khawariq da kuma al-adiyat, mu'jiza da abin da ba mu'jiza ba shi ne al-quwwa an-nafsaniyya, kawai shi ne wato mutum ta ƙoƙari ya dinga wasu horar da kansa yana wasu da yabiya ce saboda ya samar ma kansa wato ilimuka guda uku, ilimi na al-idrakiyya ma'rifiyya, sai ilimi na fa'ala, sai ilimi kuma na takhiliyya. Wannan wani abu ne da bai saba kanta maganarsu ba zai gane ba. Idraki da it shine mutum ya samu a ilmance ya samu abu. Fa'ala shine wannan active intellect suke kira wanda wani lokaci suke cike cewa shine majiburi, sai takhayyuliya. Wannan magana ce ta falasifa, wannan magana ce ta su ta banza, wannan kaga zai bayu a ce za a shigar shi kanshi annabta kamar ta hanyar yawuya za a iya samunta. Tunda an samu mu'jiza to kaga fara an samu fara ito za a iya samu asalin ita kanta. Akwai wanda su kuma suka ce ma kuma ba za a iya samun khawari kamar sai ga annabi kadai, kamar yadda mu'tazila suke faɗa. Daga cikin malamai wanda suka bi wannan ra'ayi akwai Abu Muhammad ibn al-Zahiri, ana kuma hikaitowa daga Abu Ishaq al-Israili da kuma Abu Muhammad ibn Abi al-Qayrawani, inda akwai magana fi inganci nasaba ma musamman ibn Abi al-Qayrawani, wannan maganar akwai nazari a kanta bata inganta ba inji wasu malamai. Sai magana ta uku da malamai ke da shi shine halacin cewa ana iya samun karama da mu'jiza ga annabi da kuma wannan annabi, sai dai sun yi magana akan bambanta meye bambanci tsakanin karama da mu'jiza. Da wasu daga cikin malamai na Asha'ira daga cikin mabiya Abubakar al-Baqillani suka yi magana cewa khawariqun nabi da abin da annabi ya zo da shi shine za a sami at-tahaddi wa salamatu 'ala al-mu'arid, dole a samu jefa kalubale kuma an jefa kalubalen wani ba zai iya zuwa kawai zo da abin ba, wato in wani an haɗa shi da da'awar nubuwa. Su abin da suke magana inda shi kubo kan bai da'awar nubuwa ba to ma zai iya zuwa da abin da annabi ya zo da shi, amma shin da ga annabin kuma ya jefa kalubale to kuma ba yanda za a yi shi wannan bokan ya iya zuwa da abin da annabi ya zo da shi, sai suke kawo wannan da'awar nubuwa. Da magana ce mai tsawo wannan kautai je duba kitabun nubuwa zai ga yanda yake biya ya yi ma wannan ra'ayin nasu gyara. Amma dai malamai a'immatu sunnati wal hadith su suna tabbatar da mu'jiza, suna tabbatar da karama, suna cewa mu'jiza tana sama da karama tabbas, kamar yadda annabawa suke sama da waliyai a yanke. Kuma suna cewa ayoyin annabawa dalili ne akan gaskiyar annabtakansu, saboda haka dole ya zama al-mu'jizat al-khassa ad-dala'il al-khassa, abinda ubangiji yake bance annabawa da shi to lalle yake bance da su, yake bance su ne da wannan mu'jizar. Babu wani wanda zai iya zuwa da shi, babu wani wanda zai iya zuwa da shi domin suna wajen kudura na wani dan adam, ko a ilimi ko a kudura, ba wanda zai je kawai zauna ya je koyo abinda annabawa ubangiji ke ba su na ilimin muka na wahayi da sauransu. Haka zalika abinda suke zuwa da shi na wato iko da ubangiji ke ba su, saboda wannan alamomi da ubangiji ya ba su wannan mu'jiza ke bantattu suna lazumta gaskiyan annabtakansu, kamar wato muqaddara kamar su yi misali kamar yanda a sa Musa sannan da Musa da yanda ya jefa ya raba teku dan da Nabi Isa yake warkar da wato al-aknah wal abrasu da yanda yake bada labari da abin da suka ci a gidan su da yanda aka Isra'i da Mi'raji da manzon Allah da yanda manzon Allah wato ruwa ya bulo daga cikin yatsun sa da yanda manzon Allah aka wato aka tsaga masa wata da yanda Allah ta'ala ya saka masa al-Qur'ani da sauransu da sauransu wannan duka babu wani wanda ubangiji zai bashi wadannan abubuwan da karabobi shi zamu muke cewa abinda su wadannan shehunan dalilan suke fada cewa an musu wahayin wato salatai da sauransu wannan ba zai yi ba abinda ubangiji ya ba annabawa to wannan nasu ne babu wani wanda zai iya zuwa da shi ko da sunan karama ko da sunan karama mutunan su sai bambance wadannan abubuwan bambanci na da tsawo ya duba kitabul wad kamar da na ta yanzu misali mu kaddara kamar wato Asa Musa shi sanda annabi Musa al'amarin ba wai misali zan ban magana kan buga misali kan bambancin ne lamarin sandan Musa ba wai kasancewan kawai ma wato masu matsafan nan sun gaza sun gaza mu'arada ne sun gaza wato kwaikwayo ko kuma su kishance wannan sanda din a ita wannan sanda din mu'jizan manzon Allah ne ka annabi Musa ne kafin a samu matsafin ko bayan a samu matsafin wannan mu'jiza annabi Musa ne ba ta bukatar wai sai an sami wani wanda zai fada da ita san ta zama mu'jiza kamar yadda su magana su ma Allah ya take nazumtawa Allah ta'ala a farkon lokacin da ya mulajaci da annabi Musa cewa ya alqiya ya Musa fa alqa fa idha hiya tas'a qala khudha wa la takhaf nu'iduha sirata al-ula fa idha hiya hayatun tas'a qala khudha wa la takhaf nu'iduha sirata al-ula nan da nan ubangiji sai ya mishi da wannan sanin ta zama macijiya ba tare da annabi Musa ya wani kokari ba taju abu da sakararren abu kawai sai ya juya ya zama abu mai jini mai gaba sanafa ubangiji ya maida ita sirata al-ula sanu'iduha sirata al-ula ya maida ta a kamannin ta na farko da sakararre ba tare da wani rayi gudana ba to wannan irin abin da aka bada bi Musa babu wani wanda zai zo wanda ba annabi ba a mushi irin wannan abubuwan sai dai ga annabi ko da abinda su waɗannan matsafa suka yi abinda suka yi ta khayili ne dago suka yi da rufa'i da suka yi da ƙoƙarin wato zamba cikin aminci suka yi da yima da istikhdamin shidanu sanya shidanu su musu aikin kaga wannan ai ba daidai yake da aikin annabi Musa ba annabi Musa shi bai je ya wani waje ya horar da kansa ba su sai da suka horar da kansu ga tamaru ne annabi Musa bai je yayi wani kokari da wani sa'ayi ya zo da abin ba su kuma sun yi haka annabi Musa wannan abin yana zuwa musu ba tare da yawan kintsi ba su kuma sai sun kintsa shi kawai da ranar ya bukata zai jefa kuma ya samu din kuma a samu ta juya hakikani su kuma ba hakikani in za ta juya ba sai dai su sihirce idanun mutane ai ba shi baluhum wa isihum yuhayyal ilayhim annaha tas'a kaga aka ce wato yuhayyal takhayyuli ne wannan kuma haka kaga ubangiji kuma sai dai da aka sai dai ya bankade su ko da an samu wani matsafi da zai yazo da wani abu a fizgire kamar yake kamar da ayan annabi to in aka samu barrun taqi mutumin kirki mai takawa to wannan ba laifi yake a babun sa ba shi kuma ayan annabi a gaban barru ko a fajiru sai tai aiki dole shi za ka ji ubangiji ta falan ma al-qawsahu a'yun an-nas wa sarhabuhum wa ja'u bi sihrin na'im kwatankwacin ayan annabi Musa irin kwatankwacin ta ba irin ta ba ana la iya gudanta a hannun wani bawa na gari da imaninsa da kuma bin annabin zamaninsa da kuma yanda yake da bukatuwa zuwa ga ubangiji ubangiji ya ga yana da bukata sai ya bashi amma ba za ta taba zama kamar iri da iri kini da kini asin da asin irin mu'jizan annabi Musa ba saboda ita mu'jizan annabi Musa dalili ne akan gaskiyar annabtakansa ya kamata a fahimci wannan wannan shine bambanci wato da ya kamata a rika fahimta game da ayoyin annabawa. Ayoyin annabawa da salihai duka daga wajen Allah ta'ala ne, su kuma hawari'una matsafa da kuma masu dabo daga shidani, saboda haka da wannan bai zama wannan ba. Abin da Annabi Isa ya kai na warkar da masu kuturta da makanta da waye da sauransu, a irin fuskan da Ubangiji ya ba Annabi Isa ba za ta zama karama ga wani wajibi ba. Tana iya kama da ita, amma ba za ta iya zama karama irin na Annabi Musa ba, saboda Annabi Isa wannan Ubangiji ya ba shi ne saboda ya zama burhan na gaskiyar annabtakansa. Saboda babu wani wanda zai iya zuwa da irin wannan, kamar abin da Ubangiji ya ba matsala na Qur'ani, bayan Qur'ani. Shi ba wani wanda zai iya zuwa da ko mutumin kirki ne ko mutum banza ne, zana irin Qur'ani kinni da kini ba zai iya zuwa da shi ba. Da yana shi ta ma'atin insu wal jinnu ala ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an la ya'tu bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Ba shi ya zuwa da ba, ba wanda zai zuwa da shi. Amma wannan baya ana in an lura wani a daga cikin ya samu wasu daga cikin sahabbai, saboda yawan haddace maganganun manzon Allah, yawan karanta Qur'ani wani lokaci ko a cikin malamai, in zai yi wani magana a ji maganan a fuskiyar kamar ta zama Qur'ani. Wannan a wani wato isolated case kenan, wani wasu lokuta ɗan kaɗan, amma ba a ga bakin al'amari ba. Wannan ya tabbata ya yi tawaturi ma a sahihaini da cikin sunan hadisin Anas da Ibn Mas'ud da Ibn Abbas, cewa manzo Allah akwai lokacin sahabbai suka kishi suka nemi ruwa, sai ruwa ya bugo daga hannunsa. Wannan kaga duka shi ma mu'jiza ce ta manzo Allah. Wannan ya faru a Sulhul Hudaybiya, ya faru kuma a wasu wajeje, kamar yadda kuma wato ruwan ba shi da yawa ta hanyar wato mu'jizar Ubangiji ya ba shi nan da nan, sai ruwan yayi yawa saboda mu'jizansa. Kamar wannan mata da mazala ya je ce ku je za ku samu mata kaza kaza da siffa kaza da siffa kaza da siffa kaza, kawo mana ruwanta. Nan da ruwanta yayi yawa, kowa ya sha kuma daga baya aka ya dawo mata da salkanta, ruwan ba bai ko rabu ba, kuma ya kara mata tukuci da abinci. Haka zalika labarin wato hadisai na ishqaqul qamar, tsagewar wato wata. Ya daga cikin shi ma abin da ya yi tawatiri daga sahabbai, Abdullahi ibn Mas'ud ibn Abbas, Anas ibn Umar, Hudhayfa, Ali ibn Abi Talib, sauran sahabbai duka sun ruwaito shi. Duk sun ruwaito wannan mu'jiza din da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda wannan duka babu wani wanda zai zo kawai zai ce wai zai Allah ta'ala zai ba shi irin wannan mu'jiza, irin yadda aka ba Manzon Allah wai da sunan karama. Ba abin da wasu suke faɗa cewa duk abin da ya halatta ga Annabi abin da mu'jiza ya halatta zama tuma karama mawlidi, wala ba haka yake ba. Waliyai wani zai iya karrama su da wani abin da ya saba al'ada, ya saba al'ada, to alaman kuma gaskiyarsu shine su zama su mummunai, masu takawa, masu umarni da kyakkyawa, masu hanyar da mummuna, masu iman Allah da manzansa da'a, masu zuwa ga Allah da manzansa sabawi, masu kira zuwa ga wasu ɗariƙunsu ba. Bambanci kuwa tsakanin khawariq na annabawa da khawariq na waliyai, su khawariq na waliyai muqayyada ce. Ubangiji ya dabbace ta da ya alakata da bukatar su ne, shi yasa zaka ga wani lokaci karamomi da aka samu a kanin sahabbai ba samu a wajen manyan sahabban ba, wani aka samu a wajen tabi'ai ba samu a wajen sahabban ba su, saboda yana da alaka da bukata ne wannan. Kuma ba za su taba iya rinjayen asalin khawariq na annabawa ba, saboda su khawariq na annabawa akwai al-dhuhur, a bayyanar da shi, a yi kafa hujja da shi. Kuma amfanin wannan khawari ɗin nasu na mu'jiza su galibi zai tsallaka zuwa wajen al'umma, amma karamomin waliyai ba za ta kai taɓa kai irin mu'jiza na annabawa ba. Ana iya samu su tarayya da annabawa a asalin abin, kamar yadda suka tarayya da annabawa a makaribul akhlaq, gaskiya da amana. Bal karaman waliyai ma yana daga cikin mu'jiza na annabawan zamaninsu. To amma kuma wannan bai zama kwabo da kwabo irin karama annabawa ba, kamar da wato ya shahara wajen ma'abuta ilimi kamar Al-Tabarani ibn Abi Shayba, sirwatu da asanid mu'tabarai, ana iya lura da su cewa Al-Ala ibn Habran yayi tafiya a saman ruwa a yakin da yayi na Al-Bahrain wannan ya shahara a wajen malamin masana tarihi ya shahara kuma wajen masana malamai marubuta tarihi cewa Abu Muslim Al-Qawlani daga cikin manyan tabi'ai an jefa shi wuta sai ta zama salama ta zama masa aminci wancan aka ba shi irin abin da aka ba Musa wancan aka ba shi irin abin da aka ba Annabi Ibrahim amma wajen malamai mahaqiqai suna cewa wannan abin da shi Al-Ala ibn Habran yayi ba irin yadda aka rabe ma Annabi Musa ne wannan tekun ba idan ka faudu da abin ko irin yadda wato Ubangiji ya mai shi da wata wuta na Annabi Ibrahim idan mai samu tumanina da tsuwa da wani sanyi da wani abinci yanda ita kanta wutar za ta miƙa wuya ta wato sauƙaƙa ta sanyayen Annabi Ibrahim ba irin shi za ta sanyayen shi wancan Abu Musa Al-Khawlani ba wannan ba za su zama daidai wai da ko ta wace fuska ba saboda haka duk abin da su a sha'ira ke fara kullum ma kana mu'jizatan li nabiyyin jazata takuna karamatan li ghairihi wannan ba haka yake ba ba haka yake ba su abin nasu yayi tsanani su har suna ma fadan halaka ana isa mutanabi a nafsin shi wannan mu'jizan ya zama yin abin da Allah ya zo da shi wannan kaga ba mai fadan haka ba mai fadan haka wannan kwata kwata ba zai yi ba saboda haka abin da ke daidai ayoyin annabawa suna wajen iko na wani dan adam wanda ba annabi ba mutum ne ko aljan mutumin kirki ne ko mutumin banza ba za a sami wani wanda zai iya kwaikwayon ayoyin annabawa ba amma ana iya samun wani kadarin mushtarak kadan kadan a asalin ita ayar da mu wali da annabi an ba su amma nan annabin ta fi cika kamar yadda shi annabin ya fi wannan waliyin Allah wajen Ubangiji so wannan abu ne wanda ya kamata a rika fahimta abin buga misalai sanan suna da yawa da abin da Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito hadisin Musa ibn Ibrahim ibn Dafaki da yake rubuta daga Talha ibn Khirash daga Jabir ibn Abdullah Jabir mazalla yake ce mishi wato Allah ta'ala bai magana da kowa ba kifahan sai da babanka yi magana ba tare da wasu baba isnadinsa akwai magana Musa ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Fakih al-Ansari al-Madani majhul ne Talha kuma da'if ne to mu koda ya inganta muqaddara hadisin ya inganta wannan baya nuna shi baban Jabir Abdullah ibn Haram an ba shi kwatankwacin abin da aka ba Musa na gani da Allah ta'ala a'a ganin nan ba kamar ganin nan da aka ba tun da inda aka ji da wancan dadi ba irin wanda aka ji da shi wannan dadi ba ko da ya tabbata ba zai zama haka ba duk da shi magana da aka yi ma shi baban Jabir ma a barzakh ne alhasil da abin da nake son wato kai zuwa gare shi ayoyin annabawa da kuma mu'jizar su a ciki akwai wanda su ya gama mu wasu suna tarayya da su a ciki kuma akwai wanda sai keɓantu ne ga annabawa kadai duk abin da ya zama an keɓe shi ga annabi to ba zai zama ga waninsa ba kamar yadda Ubangiji ya bashi Qur'ani ya bashi saloli guda biyar Ubangiji ba zai taɓa ba wani ba saboda wannan ne aka fifita wato ya fifita annabi kuma ya zama dalili da ke nuna gaskiyar annabtakansa akwai wasu abubuwa da Annabi Muhammad ya faɗa sai sun Abu Huraira shi ya sahihai ne ya ce wa fadiltu bi khamsin lam yu'tahunna احد من الانبياء قبلي نسيت في رعب مسيره شهر تسولس 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 والله ga duka yana daga cikin abin da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba yanda za a yi wani wadi daga ba shi ma da ce an ba shi wata shari'a wanda yake shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai yi ya kamata a gane haka amma duk abin da yake a dalilul amma ne mu'jiza ce wacce ta ce wato gaman miya akwai wanda zai yi tarayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki to a babin manzo Allah shi wannan mu'jiza ce wannan ta nuna gaskiya ne kuma yabo ne a babinsa amma kuma ana samun wani daga cikin mai su yi tarayya da shi ko ma wanda ba baban gudan ba kamar misalar dan da ake tattaunawa magana sana ta wato kaciya muƙaddara ma ya inganta to abu ne sai ne cewa kuma ana samun kuma wani wanda ke shi ba ba musulmi ba ko ma musulmin yi tarayya da manzo Allah ban an samu wanda ba musulmin ba cewa sun yi tarayya da manzo Allah a wannan saboda haka idan mutum ya faɗa kai ce ba ya cin hasa da manzo Allah to kuma a ilimance wannan bi halka wani ya zo ya ce ko wanda wai yayi kwaciya ya ilimi ya yi kwariyi ya ilimi ba ya ce yayi kwariyi ko yayi mun ladabi ko ba a ce jinin sa ya halatta ko a ce ma game da sai shi mai mushrik ke faɗa ce ba inda ba za a bi ka'ida ta shi abinda Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin shatim rasul da bayan sauransu ai da wata magana za a yi wato yana magana a kashe shi ta ina yayi karne ce ya zaji manzo Allah cikin maganarsa wani abu ya kore shi wani abu ya kore ai adalci saboda haka wato ne lazim ta mu shi ma nan tayan abinda bai lazim ta mu kansa ba hafizahu Allah ta'ala wa ra'ahu min kulli makruh wannan zalunta sai tsakani da Allah ba kuma yi daidai da ilimi ba saboda shi baya ganin ma alkhitaniya da cikin addala'il na nubuwa na al'ama wala al-khassa shi duk baya ganin da amma yi da aka ji cewa wani ya daga cikin abinda aka ba bazala baya ciki ba kuma yana cewa kuma idan aka yi cewa khitaniya daga cikin khassa islam da manzo Allah baya da dalili a Qur'ani ko sunna ko maganganun manzo Allah bal al-qati'ul kauniyul mushahad abinda yake tabbace yanke a rayuwa shine ana samun wani manzon Allah ma yana da irin wannan bal ba ma a cikin mu ne ba ana samu daga cikin wanda baba musulmi ba suna da irin wannan duk da wannan maganar nashi ma idan maganar ta su idan an duba za ka ga iktibas yayi daga magana na Ibn Qayyim sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin abin da ya faɗa akwai asaratun min ilmi akwai ilimi akwai nassi da zai iya akwai wato ingantaccen dalili zai iya kawowa kamar abin da ya kawo hadisi ibn abi shayba daga fadl ibn dukayn daga sufyan daga abdullah ibn umayr daga abi salama ibn abi umar ibn awf daga ummu salama sanad sanad sahihi ne abu salama shine abu salama dan gidan abdullah ibn awf az-zubri kuma ya da mutaba a wajen ibn shabba akhbarun madina ta hanyar abdul malik ibn umayr daga umar ibn abdurrahman ibn harith ibn hisham yana ruwaitawa daga ummu salama cewa taji uwar ibn sa'id tana fadan cewa waladat mawsuqan majnunan masruran da a cikin wato littafin akhbar maka an ce mashruran amma kuskure ne masruran ne kamar yadda an koma littafin ibn al-athir an-nihaya da sauransu za a ga wannan gyara da wannan shi ma isnadin sa jayyid ne saboda haka ba komai ake nan ka tabbata ana kira maji hujja ba akwai malamin mu Ahmad Profesa Ahmad Mutaba da littafi mai kyau mai muhimmanci a wannan babu wanda ya sanya mu suna Ibrazul Ta'zir litamhis riwayat al-ma'ajis yayi bayani a ruwa da ake danganta wa aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ba su tabbata ba saboda haka ayi tsoron Allah ba komai ne idan aka zo aka kore manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a zama wannan bakar adawa ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da wasu ke faɗa wannan in aka tafi za a yi shari'a da wanda ake jefa shi da wannan mummunan alkaba'i domin kamar ana jefa shi ne da cewa baya san Allah baya san manzon Allah kafiri saboda haka wannan ya kamata a kula kwarai da gaske a tsaya kiyaye wani imani mu alsa mu tsaya da adalci ina ganin saboda yanayin yanda lokaci yayi za mu ƙara dakatawa nan insha Allah ta'ala sai mu za mu sake zama abubuwan da suka mana sauda kuma za mu ci gaba da faɗa su insha Allah ta'ala zamu na gaba insha Allah za mu tattauna wajen ka'ida wajen bambanci tsakanin abin da yake kushe ne a hakkinsa da abin da yake ba kushe ba ba masu wul adabi bane ba kita za mu faɗa saboda abin da ake samu na wato rudani da ake kawo da shubuhi abin da muka tarda na ba mu lada abin da muka kusa da Allah ya fi mana وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.